Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga ƴan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kotun Ecos ta yanke hukuncin gwamnatin Najeriya ta sake sambo da suki da ke tsare tun Satumbar bara. Lauya Maudu Babakar ya ce gwamnati na da zaɓin mutunta umarnin koko a'a.
Ba za su ce kuma sun dakatar da gwamnati, ba za su kawo wata tuhuma akwai hujjoji da suke nuna alama irin wannan ba.
Gwamnatin Najeriya ta fitar da tallan jiragen shugaban ƙasa biyu cikin 11 cikin muradin sai da kadarorin marasa muhimmanci. Shugaban hukumar bunƙasa jari Shitima Gana ya ce hakan daidai ne.
Amma wanda ba su aiki daidai, to wannan mun fahimta, gyara su zai wuya a sai da su.
Ba Amurke John Fadin ya rubuta tarihin Buhari da tsoffin shugabannin Najeriya suka yi taron tuna ɗabi'un Buhari tun zamanin soja. Shugaban hukumar hana fasar kwabri Kanar Hamid Ali ya ce gwamnati ba ta hana shigo da shinkafa ta teku ba, amma ta hana ta ƙasa don hana gurɓatacciyar shinkafa da kare manoma.
Me zai zama makoman waɗannan manoma? Na ɗaya su rasa aiki, na biyu shinkafan da suka noma zai lalace.
Yayin da ƙasashen Afirka suka yi taron inganta cinikayya ta Rotterdam a Abuja, wasu ƙungiyoyi sun yi zaman dirshin a majalisa kan takaddamar jibrin da dogara. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawaban su ne Janar Isiyaku Ahmad Dikko, jigo a ƙungiyar Hausawa da Fulani Kirista ta Masihiyawa, da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Ga Janar Dikko.
To, alhamdulillahi, wato magana Boko Haram da suka dame mu. Kasan shi sha'an zaman duniya yanzu. Rikice-rikice ne ko ina da ina, tsakankanin ƙasashe daban-daban, tsakankanin addinai, tsakankanin kabilu, dai makamantansu. To shi kuma sha'anin faɗa yaƙi ko za a ce da makami bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin. Don duk yadda aka yi ƙarshensa sai an koma an suna a tebur ana shawara. Duba a gani wanne kai ka yarda ni in yarda wani zai samu sulhu. Kuma ya kamata kowace ƙasa, kowane wuri, kowane abu duk inda dai ko da tashin hankali yanzu ko babu, ya kamata a dubi wannan a ga yana da muhimmanci sosai, yana da amfani. A Najeriya banda ma maganar Boko Haram da suka dame mu, a ko'insu tashin hankula iri-iri a cikin ƙasar nan, wani na addini, wani na kabila, wani na filaye gona, haka dai akwai iri-iri da yawa. To kuma kusan duk yammacin Afirka, West Africa. Ina tsammani suna cikin waɗanda duk suka fi ƙananan makarantun jama'a. To har yanzu ba a samu shankan wannan magana ba. Ko a ina duk cikin jama'a yanzu, ko a North East ne a inda ake yaƙe-yaƙen Boko Haram, ko can a kudu inda ake fama da ƴan suna riƙe da makamai. Makamai kuma ba a san iyakarsu ba, ba a san yawansu ba, kuma yawanci ina zaton ba a san inda suke ba, ba kuma san yadda suke samu ba. Waɗansu kila gwamnati za ta sani, waɗansu kila an sani. Amma kamar ba za mu san hanyoyin waɗannan makaman ba. Sai ba ake yi, ba su ake yi, me ake yi, amma akwai masu hali su suke kawo waɗannan makaman. Idan za a samu a faɗa kai wa mutane da kai su gane a wannan abin yake kawowa. To makaman nan an ba ku, masu ba ku da dalilin da suke ba ku ba dalilin da ya taimake ku ba ne. Dalilin ku yaƙi kanku ne, ko ku ringa faɗa da kanku ya kanku. Kuna jiwa kanku, kuna wahal da kanku a su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin ko kuma masu kawowa ciki su kuma suna arzikinsu kuɗinsu suke nema. Ko talakawa ku ke zama waɗanda ake amfani da ku. Irin ƙasashenmu, irin saduwar ɗin nan da muke nan da nan a shiga yaƙi kuma mu muke wahala mutane da suke faɗa. Su rinƙa sa su zanna su tattauna tukunna, ba wai a rinƙa suna neman waɗanda za a goyi baya ko waɗanda za su goyi bayansu. A'a, su fara sulhunta, su sa sulhu wajen mutanen nan, su sulhu.
Shi ma Alhaji Balaraba Musa ya ce sai an bi hanyoyin samun zaman lafiya kamar wanzar da ilimi kafin a samu zaman lafiya na haƙiƙa.
‘Yan arewa sun yi shekara wajen 1000 da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya. Saboda haka, kila ‘yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu. Kuma ‘yan arewa ɗin nan sun fi ‘yan kudu yawa, sun fi kudu yawan ƙasa. Saboda haka abinda za a dogara da shi a Najeriya daga arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa. To mutumin da Allah ya ba shi wannan baiwa, menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi? Ai, babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shi ne su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma arzikin ƙasar nan ya bankama kuma su ɗan arewa su za su amfani ta da kowa saboda yawansu da girman ƙasansu da ma arzikin ƙasansu in yau za su yi abin da ya kamata to arzikin da za a samu a ƙasar nan sai ya rufa na kudu uku to matsalar 'yan arewa shi ne duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifinsu ba ne domin ilimin boko muhimmi ne to a yanzu halin da ake ciki kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko to in ko aka ce ilimin boko ne 'yan arewa za su samu su kamar 'yan kudu ba to ba za su lafiya da 'yan arewa sannan koyaushe za su su ne a baya cin amfanin rayuwa a ƙasar nan don shi ilimin boko ɗin Allah ya sa shi ne za hanyar ci gaba da sauransu in ana son 'yan arewa a zauna lafiya da su su mallaki rayuwarsu kamar yadda kowane ɗan Najeriya ke mallakar rayuwarsa to gwamnatin tarayya ta kawo ilimi kyauta ga kowane ɗan Najeriya da faɗin arewa kowane ɗan Najeriya tun daga primary zuwa secondary in aka sami yaro baya zuwa makaranta lalle a kori iyayenshi kuma zuwa ilimi kyauta tun daga primary har jami'a kuma tilas daga primary zuwa secondary abu ne mai yiwuwa arzikin ƙasar nan ya daina gaske za a iya wannan abu abinda za a yi shi ne lalle a tsaya a hana saka baɓanna da cin hanci lalle a hana ta koyaya ko da jihadi za a yi a yi jihadi a hana waɗannan ɗan arewa koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku su yi ƙoƙarin duk za su yi su ga cewa ba sa cikin wani tashin hankali balle ma har ya tabbata ya yi ƙasa ɓanna sha'anin tattalin arzikin ƙasar nan a samu adalci akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sha'anin ƙasar nan kamar misali na maganar makiyaya yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi ƙanƙanta ƙwarai da gaske kuma su hali suna kwashe wurin da za a yi ciwo ɗin ko su hana a yi ciwo ɗin shi manomi ɗan Najeriya ne saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi shi kuma makiyayi ɗan Najeriya ne yana da haƙƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa to a yanzu shi gwamnati ba yanta ba ta zaɓi ba kamar da ba ne lokacin da akwai mashayan shi'an dabbobi akwai labi akwai wajen kiwon
haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana